إبراهيم. وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوه كان وتا شاترا غوتا سفر شكرا تدوب ليلة اللي حدود تلاتين دا شدقو هجرة مزان الله صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة وند شين إداتي دا تقوس غوتا نعم شاشدني شاشدني غوتا سفر طيب شاشد غوتا سفر عفوا شين كوم إداتي دا da ainihin wato 8 ga watan 12 shekara ta 2014 a lissafin turawa zamu daura kan inda muka tsaya a tafsirin alqur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin sura mai albarka suratu at-tauba yau zamu tashi ina jin darasi na 9 ne ko a cikin sura din mai albarka insha Allah amma bai kamata a ce darasi na 9 ba sai dai ya zama bai huce na 3 ba ko eh ina ji insha Allah na 3 ko na 2 na 3 ne na 4 darasi na 4 tayi ina ji in ban manta ba za mu tashi ne akan aya ta 19 fadin Allah madaukin sarki a ja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram mun karanta da ku a satin da ya gabata jayayya da aka yi tsakanin Ali ibn Abi Talib da Abbas ibn Abdul Muttalib ta yanda yana ganin cewar aisu sun yi wa dakin Allah hidima sun taimaki musulunci da musulmai ai sun taimaki addinin wanda musulmi suke bautar su sun taimaki dakin Kaaba sun taimaki masu zuwa aikin haji so Ali ibn Abi Talib yana ganin kamar wannan ba wani aiki ne na azo a gani ba tunda ba imani ne da shi ba sai Allah madaukin sarki ya ce a ja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram anan za mu tashi insha Allah na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين
mai tafsirin at-tashil li ulumit tanzil shine Abul Qasim Allah ya masa rahama yake cewa sababin saukan wannan aya din shine Qurayshawa ne suka yi alfahari dangane da shayar da alhazai da suke yi da kuma raya masallaci mai alfarma suke nuna alfaharin su ga wannan aiki da suke yi suke nuna musulmi cewa ai su suke kaza suke kaza to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna musu duka wannan aiki na shayar da alhazai kula da dakin Allah ai bai kai jihadi ba bai kai imani da Allah ba kuma bai kai jihadi ba saboda Allah to shine Allah ya ce a ja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami yanzu za ku sanya shayar da alhazai wa imaratal masjidil harami da kuma raya masallaci mai alfarma daidai yake kaman amana billahi wal yawmil akhiri da wanda yayi imani da Allah da ranar karshe wajahada fi sabilillah kuma yayi jihadi saboda Allah kuna tsammanin daidai ne shayar da alhazai da raya dakin Allah daidai yake da imani da Allah da kuma jihadi saboda Allah la yastawuna inda Allah Allah ya ce ba za su taba zamantowa daidai ba a wajen Allah nesa suke wanda yayi imani da Allah yayi jihadi shi yafi wanda yake kula da dakin Allah da kuma shayar da alhazai duka wannan abubuwan idan babu imani ai ba su sha mushin fuda ba ai wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin lalle Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke azzalumai ne. Hadisi yazo daga Nu'man ibn Bashir yace ina gindin munbarin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai wani mutum sai naji yana cewa ma ubali Allah a amala amalan ba'da an asqi al-hajj, ni ban damu ba, bazan saki aikata wani aiki ba, ba wani aikin da zan zo in saki aikatawa tunda ma tunda ni ina shayar da alhazai, inda ina shayar da alhazai bazan saki wani aiki ba, ko ban yi komai ba, ai shikenan ai yake alfahari da wannan. Wani kuma yace ni kuma ban damu ba, ma ubali Allah ya amala amalan ba'da an a'mara al-masjid al-haram, ban damu ba, babu wani aiki da zan yi tunda dai ina raya masallaci mai alfarma, ba sai na yi komai ba, ko ban yi imani ba, ko ban yi jihadi ba, ko ban yi kaza ba, ba komai, in ji shi da fada. Wani kuma yace tab al-jihadu fi sabilillah afdalu mimma qultuma, aiko jihadi saboda Allah ya fi duk abin da kuka fada ku biyun nan. Wannan magana ta faru ne tsakanin mutane uku suna jayayya kenan da junansu. Umar bin Khattab ya ji su suna wannan ya daka musu tsawa ga baki ɗayansu, yace yanzu ku a gaban manzon Allah za ku zo kuna daga sautin ku, wannan yace kaza, wannan yace kaza, Annabi yana nan, ku tashi ku tafi ku ba mu guri, in ji Umar. La tarfa'u aswatakum inda minbari rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ku daina daga sautin ku a wajen munbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ko wannan abin ya faru ne ranar Juma'a suke wannan jayayya da. Lakin idza sallaitu dakhaltu fastaftaitu, idan nayi sallah zan shiga gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama in nemi fatawa daga gare shi akan abin da kuke faɗa, min maktafi maktalaftum fihi, a cikin da kuke sabani. Ayana haka sai Allah ya saukar da wannan ayar, aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yasawuna inda Allah, ba za su taba zamantowa daidai ba. Haka Allah ya fifita masu imani da wanda kuma suke jihadi saboda Allah kenan. Ina fata ana fahimta. Abdullahi dan Abbas yake cewa Abbas ibn Abdul Muttalib baban shi kenan ko, lokacin da aka riboto shi a yakin Badar ya gaya wa mutane, ya gaya musulmi, ya ce la in sabaktumuna bil islami wal hijrati wal jihad, idan har kun rigaye mu ko kuna ganin kun fi mu da musulunci da hijira da jihadi, to ai laqad kunna na'muru al masjid al haram, mu kuma muke raya masallaci mai alfarma ai, wa nasqi al hajj, mu kuma muke shayar da alhazai, to shine Allah ya saukar da wannan aya saboda abinda Abbas ya faɗa. Allah ya mai da martani ya nuna cewa imani da Allah shine yafi shirka, jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah da addinin Allah shi yafi shirka da Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Kun ga wannan yana nuna mana cewa ashe imani shine gaba da komai, duk aikin da mutum yake in dai bai da imani to ya zama aikin baban giwa kenan. Allah ya ganar da mu. To wannan kenan. Wa imaratul masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir, mana laysu sawa'a kenan, ba daidai suke ba waɗannan masu wannan aikin, ba daidai suke ba. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ruwaito cewa Annabi ya je wajen masu shayarwa ɗinnan, ana shayar da alhazai kamar yadda na gaya mana, sai Annabi ya je wurin su Abbas ɗin ya ce da Allah shi ma a bashi ya sha ruwa, a shayar da shi kamar yadda ake shayar da alhazai. Sai Abbas yake cewa ya Fadl, yake gaya wa ɗansa yana da ɗa mai suna Fadl, shine Fadl ibn Abbas, yace izhab ila ummika fa'ti rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi sharabin min indiha, ga manzon Allah yana neman a shayar da shi, tafi ya kai Fadl, je ka wajen mahaifiyarka ka je ka karbo abin sha a wurin ta, ka zo ka shayar da Annabi ka bashi, ya tura aje gida a karbo manzon Allah wani na daban kenan. Sai manzon Allah ya ce askini ya Abbas ka shayar da ni, nace ma. Sai Abbas ya ce ya manzon Allah innahum yaj'aluna aydiyahum fihi, wannan ruwa da kake so mu shayar da kai, mutane suna zuwa su yi ta tsoma hannunsu wajen ɗaukan kofi, sai su sa hannunsu suna taɓata ruwan, a matsayinka na annabi ai bai kamata in baka ruwan da kowa yake sa hannu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abbas yace ya Abbas askini ka shayar da ni nace ma ka bani a cikin wannan din yanda kowa yake sha din ni shi ma a haka zan sha abun mamaki malam aka dibi wannan ruwa da kowa yake dangwala hannunsa a ciki ko dulmu ya hannunsa a ciki haka ba manzon Allah kuma ya diba ya sha sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan yaje zamzam ya sanar da ya tarar da su a zamzam ma suna ta diba suna shayar da mutane suna ta aiki sai yake ce da su i'malu ku yi ta aiki kuna aiki mai kyau fa innakum ala amalin salih lalle aikin nan da kuke aiki ne na kwarai kaga anan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe su kenan ya yabe su wannan hadisi imam al-bukhari ne ya ainihin wato ya ruwaito shi ashe shayar da alhazai din da taimaka musu wannan wani abu ne mai kyau wanda mu ma musulmi ya kamata a ce mun yi shi alhamdulillah kuma yanzu kasar saudiya hukumar saudiya da masu kulin saudiya sun dauki wannan siqayatul hajj din suna shayar da mutane kaga an kawo trailer sama da 40 yau 40 sama da 100 ta ruwa ne da lemo da tufa ni dai ban taba ganin an cika trailer da tufa ba sai a saudiya trailer tufa ne gaba ɗaya katan na tufa ne a rinka dauka ana jefawa alhazai ana ba su saboda siqayatul hajj kaga an yi mota trailer ta kaji gasassun kaji soyayyun kaji da shinkafa da miya da nama da lemuka a ciki wallahi malam ai ta miko wa mutane ba ruwanka da sayan abinci in dai za a tafi arfa ko mina mai kudi dai sai ya yi order trailer 100 wallahi malam kaga alhazai suna ta diba suna dauka masha Allah tabarakallah suna amfanuwa to kaga sun gaji wannan abin kenan siqayatul hajj wata rana a maka nake ga wani dan uwa naga hidimar da waɗannan mutanen saudiya suke wa musulmi nake tab Allah mai hikima irin tasa ya ga dama bai sa aikin hajji a zo Najeriya a yi shi ba tab da a ce Najeriya za a zo a rinka yin aikin hajji ai mutane za su gane kuran su ba zai baka wani ruwa ka sha kyauta manya-manyan masu kudin Najeriya miliyoniyoyin fa su ake zo ake shiga layin sabil da su kwarai da gaske ka ga mutum mai kudi malam ya ji wani layi sai ka jana alhaji kai ma karfan za ka yi ci to kai ka bari wani fashi da kansa ma zai iya ciyar da waɗannan mutanen da ake ciyarwa amma wallahi layi zai zo shiga su za mu zauna ana miƙo mana dibino da ruwa da ɗan naman kazan nan musamman a masallacin Madina da azumi ana cin kaji a masallacin nan ko ba wallahi kwarai kun ga wannan harabar masallacin ko wajen mutum miliyan nawa yake ɗauka amma wallahi sai an shimfiɗe shi gabaki ɗaya da shimfiɗa gaba ɗaya naman kaza ne da shinkafa da naman raƙuma da raguna ake ba mutane in kana so ka sha madara da lafiyayyen dibino da ruwan zamzam mai sanyi ka gane ko to ka zauna a cikin masallaci idan kuma mai nauyi kake so ka ci nama ka ci nama ka bari to fita wajen masallacin annabi wallahi har gobe in ba can ba ina ne malam Balarabe zai zo yana kama kai yana don Allah zo ka ci abinci a wurina don Allah wallahi zuwa suke suna taron mutane kafin ka shigo masallacin harami ana fuskanka zo mu je gurina ka ci abinci akwai inda idan ka zauna bayan ka gama ci abincin sai an dan ba da wani abu ba wallahi malam Balarabe wanda ya yi imani da tsoron Allah sai ce bukura tarje gobe za ka dawo sai ka ji dan Najeriya yana na'am wallahi malam sai ga mutum akwai wanda yake zaro riyal 200 yana barwa riyal 200 wani riyar 100 wani riyar 50 to wannan ba a fashin sifirarsa dalibai daman duk sun san wannan wuraren duk inda ake biya dalibai sun sani a ciyar da kai a biya ka to wa zai maka wannan kasar tamu to amma abun tambaya me yasa suke yin haka saboda sun yarda Allah yana wayarwa wani yaro a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam muka tambaye shi wata rana kunga suna yin wannan shin fada suna raba mutane suna zuwa suna kamo mutane su ce su zo su sha ruwa a wajensu ashe na babansu ne shimfiɗar damar ubansu ne tun yana nan bai mutu ba yake zuwa da su suke ɗebo dubino da wayewaye su zo su kawo da mahaifin ya mutu kuma talakawa ne ba su da kuɗi banki suke suka yi asusu suna tarawa ƴan riyal biyu suka samu shekara guda za su yi kafin azumi ya dawo suna tara wannan kuɗin dan idan azumi ya zo su ci gaba da aikin da ubansu yake yi suna da wurin shimfiɗa a masallacin Annabi na shayar da alazai wallahi mala yara ne kanana qablal bulugh kafin su balaga yanda aka koya musu aikin alheri ba kai yanzu in ka zo zaka zo ka bada fi sabilillah dan ka ma sai hana ka ban yari na ma hankali dan ka wallahi sai ce kar kai so ya kamata mu koyi wannan ko mun zagi laraba wannan ko an yi mai wallahi sun yi nesa da mu nesa ba kusa ba Allah ya mana mai kyau to sai mai akram kallon
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون
الله يكتب الذين آمنوا وهاجروا كأقوات أنت سكي إيماني suka yi hijira suka yi jihadi saboda Allah da dukiyoyinsu da rayukansu a azamu darajatan indallah sun fi girman falala shine daraja darajatan fadilatan falala indallah a wajen Allah min alladhina iftakharu bi siqayati alhajj wa imarati almasjid alharam sama da wadanda suka yi alfarma alfahari da shayar da alhazai da kuma raya masallaci mai alfarma masu imani dinnan sun fi su وأولئك هم الفائزون للي ودن نسوني ما سوى برغو الناجون من النار ودن نسكي ما سوى قطع دقوتا كاقا ونن دي الله ينانونا من إيماني دا جهادي دا هجرا شيني قبض قومي دا أبن دا متنزي إمباب إيماني يازم أيكم بنزا نعمل
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم
الله ينا يمس بشارة شيء أبنجد سكينا الله ينا يمس بشارة سوى أن نباين الله برحمة منه درحمة دقا قريشي ورضوان ديردا دقا قريشي وجنات دكما الجنتي بونتي gonakina aljanna masu tarin yawa lahum fiha na'imun muqim suna da ni'ima wato tsayayyen ni'ima dawwamammiyan ni'ima a cikin wannan aljannatai ba sa kaucewa ni'ima aljanna ba ta karewa ba a wayan gari yau a ce babu ita ta kare babu na'imun muqim kenan har iyadu ba karshe amma ka gani imar duniya karewa take duk abin da ka sani na duniya kullu ma huwa fiha za'ilun duk abin da ke cikin duniya wallahi mai kaucewa ne idan lafiya ne Allah ya baka ba na'imun muqim bane na'imun ne muzilun ni'ima ce mai kaucewa wata ran sai ka waye gari baka da lafiyar ina take ta tafi idan farin ciki Allah ya sa maka kake ta ji ba yanda zaka dawo maka kana cikin farin ciki wallahi da ne ma ake dan dade ana farin ciki amma yanzu in ka dade kai wata ɗaya kana farin ciki in ka dade ko in ka dade kai sati biyu in ka dade kai sati ɗaya ko bayan kwana ɗaya biyu bakin ciki farin ciki bayan kwana ɗaya biyu bakin ciki duniya kenan idan kuɗi Allah ya baka kuɗi abin alfahari kuɗi abin nuna isa kudi abun alfahari kudi abun nuna isa to sai sun kauce ko dai su kare a nan duniya kana ganin suka neme su ka rasa ko kuma Allah ya dauki ranka ka tafi ka basu basu kauce ba akai ka kabari babu naira daya a ciki idan mulki Allah ya baka duk yanda wani yake so ya mulki ba zai dawoma ba ita kanta duniya bata tsara ai mulki a dawoma ba dole wata ran sai mutun ya kauce ko tsufa ko shekaru ko a ce ya expire a ce shekarunsa sun yi yawa to ina maganar dawoma a ciki ina maganar kulle kulle ina maganar makirce makirce ina maganar hanyar kashe mutane halakar da mutane saboda mulki ayya za a kashe mutane mutanen da zaka mulka kuma kana kashe su to me amfanin shi so ashe ya jama'a ya kamata mai hankali ya sani babu wani abu mai dawowa ka tunda da Allah tunda kake riga nawa ka kashe tunda Allah yi ka ba kana sa riguna ba zaka iya tuno rigunan ka bayan shekara 10 da ta wuce ko shekara 20 da suka wuce suna ina da sun kare sun tafi yanda kake sa riga ka kashe ta ta mutu wallahi kai ma haka za a saka a kashe ka a mutu ka mutu labarin ka ya kare kuma haka duniya take da kafin kai wasu ta zuwa sun rayu sun mutu sun kwanta sun rayu sun mutu sun kwanta barin da buga ma misali yanda ba za ka iya ganewa an dade ana shuka dawa ta girma a girbe ta ko a shuka dawa ta girma a girbe ta damana ta saki dawa kasa ta sha ruwa ta kumbura da shuka wata ta girma a girbe ta sun tafi in baka gane ba tinkiyar gidanku ta sha haifan raguna su girma a daure su a kai su a sayar da su a yanka su ta haifo su su girma a daure su a kai su a kai kasuwa a yanka a cinye su tafi ita ma kuma wata ran sai a ce kai ita ma a kai ta kasuwa babu wani abu mai tabbata to kai ma haka ne ina kakanka ina babanka ina baban babanka ina baban baban babanka ina baban kakanka ina kakan kakanka ina kakan kakan kakanka ina yake akwai su ai ba akwai su ba amma suna ina faka annahum lam yukhlaqu aw lam yakunu kai ka ce kamar ba a taba halittar su ba kuma ba a yi su a duniya ba za a zo a wayi gari a wannan masallacin ko yana nan a gine da ni da ku babu ko daya ba yanzu ba gamu a ciki ba to mu jira akwai lokacin da za a yi ko da muna rayuwa wallahi ba za mu iya zuwa nan ba ko gidanmu ko a gindin masallacin yake saboda shekaru sun yi wanda ba za mu iya motsawa ba kaddara dai an baka nisan kwana ko akwai lokacin da za a zo wallahi ni da ku dinnan gabaki daya ko daya ba za a samu ba sai dai tarihi kaddara fa muna raye duk muna raye ban mutu ba amma ni'imar aljanna ni'imun muqimun ni'ima ce tsayayya da wamammiya tabbatacciya sai ya ce mai malam
خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم
سنا ما سقدر ما دوما أتكنتا إتاك الجنة إن الله يتورى متى الجنة هر أبدا يكي ذوا الله أكبر هر أبدا إن الله عنده أجر عظيم للي الله أوجنسا أكوي لا دامي جرمة shi da kansa yake fada a wajensa akwai lada mai girma tabaraka wa ta'ala na'am
ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون
سألنا يكرا كما سيئمان يا أيها الذين آمنوا ya ku wadanda kuka yi imani la tattakhidhu aba'akum kada ku riki babanninku iyayenku baba da mama kenan shine aba ka ku rike su wa ikhwanakum kar ku rike yan uwanku awliya'a su zamanto sune waliye majimta al'amuranku ka ku rike su inistahabbul kufra 'ala al-iman yayin da suka fifita son kafirci akan imani istahabbu ikhtaru da iyayenka da ƴan uwanka idan suka nuna sun fi son kafirci akan imani to kada ka yadda ka rike su masoya wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibinci al'amarin su a cikin ku yaso babansa ko yaso mamansa ko yaso dan uwansa alhali istahabbal kufra ala al-iman ya fifita son kafirci akan imani fa ulaika humu zalimun to masu wannan dabi'a lalle su ne azzalimai inji Allah Allahu akbar duk wanda ya fifita son kafirci kaji da kyau fa duk wanda ya fifita son kafirci akan imani in baka gane ba son kafiri akan mai imani akan musulmi to wannan wa man yatawallahum minkum duk wanda ya cibanci al'amarin su a cikin ku a wata aya yace fa innahu minhum to shi ma yana cikin su anan kuma yace fa ulaika humu zalimun to wannan sune azzalimai na hakika kenan aya tana nuna mana hadarin son kafirci ba ma son kafircin ba fa san masu son kafircin ake ma magana tukunna kuma ku lura da wani abin da ubangiji yana nan wani fasaha ta qur'ani malam da ya fara kawowa dan ya rufe maka kofar kirif kaga a duniya baka da wanda ya fi maka ubanka da mamanka ko bayan su sai dan uwanka ko to yace da babanka da mamanka da ƴan uwanka za su nuna sun fi son kafirci akan musulunci to babu kai ba su kakka rike su masoya ba masoyanka bane sai yace kuma duk wanda ya rike su ya so su din ba wai fa kai ne kake son kafircin ba a'a wanda yake son kafircin ma ka nuna kake so to lalle ka zama azzalimi ka je da qur'ani mallan yake fasakwai bayani dalla dalla amma wa yake fahimta sai mai rabo wanda Allah ya rubuta masa dacewa a duniya Allah ka raba mu da son kafirci
amin
to ma bari ku ji ba ma wannan kadai ba mallam me yace a gaba
qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين
الله يقول يا موسى يا محمد صلى الله عليه وسلم إن كان آباؤكم إذن هر إيا ينكو لنن دي دا أكبر بابانك دا مامانك كم أكبرني وأبناؤكم da ƴaƴanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matanku ko mazajanku wa ashiratukum da danginku a kira'ar Abu Bakar daga Asim wa ashiratikum mai kon wa ashiratikum ya kawo alif wa amwalun iqtaraftumuha da dukiyar da kuke nema ko kuka tara iktasabtumuha kenan dukiyar da kuke tarawa wa tijaratun takhshawna kasadaha da kasuwancin da kuke jin tsoron karewarsa kuna jin tsoron kada jarin ku ya kare wa masakinu tardawnaha da guraren zama da kuka yarda da su tastatibunaha kuke jin dadin zama a cikin su manya-manyan benaye da gidaje al-qusuru wal manazil kenan benaye idan waɗannan abubuwan da aka irgo أحب إليكم من الله ورسوله سوسك في سويوا أجريك سمد الله كم فسن سبيد الله ورسوله كم فسن سبيد من ذن الله وجهاد في سبيله كم فسن سمد جهادي سمد جهادي تهنير الله فتربسوا الله تتوكو سولا نكجرا فتربسوا أي فانتظروا كجرا حتى يأتي الله بأمره حتى الله يزول الأمر الإنسان يزول قضائه كن وأن صولة رواني أبنجيكي توكو سولا نكجرا سيلمرم أبنجي يا سوكا عذابا والله لا يهدي القوم الفاسقين للي الله بايا شرير ولا يوفق ولا يرشد القوم الفاسقين متانا دسكي فاسقين الخارجين عن الطاعة ودان دسكي سنبري والله داعة لسنا أبوان دا الله يربو آباؤكم تيا أبناؤكم بيو إخوانكم أكو أزواجكم هدو أشيرتكم بيار كو وأموال اقترفتموها شدا وتجارة تخشون كسادها بكوي ومساكن تردونها تكوس أبوه أبو ده تكوس الله يجيرو واند دان أدم يكي مسيفة سنسو الدنيا كما يجيرو step by step هاقا يفارك هو إياه سيايا كما يفسن تنسا كان نموان ساي هي نموان سيكما ماتا كو هكذا هكذا ماتا يكي أبا danka dan uwanka mataka sai kuma sauran dangi ko ba haka bane sai kuma dukiya sai kasuwanci kayan kasuwanci sai wurin zama to me dan adam baya so a ciki duk Allah ya hade su a ciki to waɗannan abubuwan in su kuka fi so sama da Allah da manzon Allah ko da jihadi dan dau kalmar Allah ko to ku jira hukuncin ubangiji a tarabbasu to ko sai dai Allah ya yafe mana su din kuwa su aka fi so akan Allah da manzon Allah da shi sa din yanzu ake wahala ake cin kwakwa ake cikin masifa ake cikin tashin hankali ake cikin bakin ciki ake cikin damuwa ake cikin kuka wayyo Allah na shiga jini yana ta hawa ana ta tsoro kuma tsoron dan adam yanzu dan adam ake jin tsoro tsoron dan adam duk abin da yake faruwa dan adam ne yake yi ka duba dan adam yanda yake gara dan adam kwarai kuwa an ki a ji tsoron mahaliccin dan adam din tunda ba a ji tsoron Allah ba to kuma Allah ya kawo yanayin da za a ji tsoron dan adam kana ganin zalunci a fili ba abin da kai sakai gashi nan karara kai maganar a banza da kai da karkai tiddai wanda zai zalunci sa sai yayi baka da karfin da kai saka hana tuntunin an kammala da kai an gama da kai ko kuma da dan uwanka za a yi amfani a zalunce ka din dan uwanka addinin ku daya gabar din ku daya alqur'anin ku daya littafin ku daya menene alqibla ku daya wane ne din ku daya amma manufar ku ta sha bamban bare ku mutun ne dan uwanka diri irin naka idan sabiyu idan kabiyu yana jin zafi kana jin zafi yana jin dadi kana jin dadi yana jin ciwo kana jin ciwo yana damuwa kana damuwa amma ra'ayinku ya sha bamban kun ki ku hada kanku akan manufa guda ɗaya mai amfani tunda kun ki ku bi Allah to ku Allah dole ya sa shedan ya raba kawu kanku ba za ku kuma taba samun biyan bukatar ku matukar ba ku dawo ku kama Allah ba wani ma dake cin kabari yafi ka jin dadi wallahi tallahi wallahi wanda ya mutu a sa'a ya dace wallahi ya fi dan Najeriya yanzu jin dadi wallahi ko katantawa ai na kabari kuma annabi ya faɗa dama za a zo wannan lokacin wallahi mutum zai zo wuce ta gindin kabari yana ya laitahu yana ina ma dani ne a kwance anan na huta
ta duk wanda yadda ake gudun kabari ko to sai ka zo kai burin ina ma kai ne a cikin kabar saboda fitina saboda masifa ai ana ta fada ana maimaita mutane ba su yadda ba ba su imani ba gani suke maganganun manzon Allah wasa ne malami da zai zo wa'azi iyakacin sa yayi bayani ne kai wakili ne karantawa yake zo ya fada bai da hannu a kai gashi nan so abinda ayat take nuna mana shine mu fifita san Allah da manzon Allah akan komai duk wani tsari kuma in dai ba taimakon addinin Allah da na manzon Allah yake ba to ya zama tsarin banza wanda ya taimaka wa addinin Allah ya taimaka wa tsarin musulunci to shine zai samu nasara a rayuwar shi wanda yazo da akasi kuma zai ga akasi wata rana sayyidina Umar yace wa manzon Allah ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace anta hab ilayya kai dinnan ka fi soyuwa gare ni ya manzon Allah na fi son ka fiye da komai a duniya in ban da raina ba na fi son komai na fi son ka sama da komai in ban da raina ba kawai sai manzon Allah yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi dayan ku bashi da imani ya Umar sai ya zamanto ni dinnan Muhammadu ni nafi soyuwa a gare shi sama da ranshi subhanallah Umar sai yake cewa yace ya rasulullah anta ahabba ilayya ya manzo Allah kai ka fi soyuwa a gare ni sama da raina hatta raina na fi son ka fiye da yadda nake son raina ya manzon Allah ma'ana kai kafi raina gwanda in rasa raina akan rasa ka ya manzon Allah to shine manzon Allah ya ce da Umar ya ce al'ana ya Umar yanzu ka zo yanzu kai imani to kaji malam kaji ina waɗanda sun fi son duke su akan addinin Allah ina waɗanda sun fi son kujerarsu akan dokar Allah da ta manzon Allah ina waɗanda sun fi son ƴaƴansu akan tsarin Allah da dokar Allah to ina imani ya tashi yayi kamar tsuntsu yayi gaba na'amal
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين
wannan ayar kuma yanzu ta tsallaka ta shigar da mu bayani akan yakin Hunain ghazwatu Hunain Allah yace laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira hakika Allah ya taimake ku fi mawatina kalmar mawatina tana nufin mashahida a wuraren yaki da yawa Allah ya taimaka muku ya ku musulmi a wuraren yaki da yawa wa yawma Hunain iz a'jabatkum kathratukum kutuna ranar yakin Hunain lokacin da kuka yi alfahari da yawan ku shine a'jabatkum kathratukum kuka ga yawan ku ya kai yawa falam tughni ankum shay'an amma yawan naku bai yi muku komai ba bai wadatar da ku da komai ba wadaqat alaykum al-ardu bima rahubat kasa ta yi muku kunci da abin da ke cikinta gaba daya duk fadin kasa amma sai da ta yi muku kunci ka san malam in kanka yayi zafi ka shiga cikin matsala masallacin nan fa kana zaune kai dai sai ka ji ya maka matsi barai kuwa duk sanyin da ake yi wallahi idan ka shiga tashi hankali da damuwa malam sai ka ga gumi yana yanko maka labari ne kawai za a karanta maka malam bayani ne kawai ba duka ba zaki ba komai kalma ce guda za a karanta ma ana karanta ma sai dai kaga gumi yana yankowa a jikin ka ka daran duniya kenan haka lamarin ubangiji yake abu kadan zai jike dan adam sharkam kasa tai muku kunci duk fadinta da abin da suke tattare da shi
wadaqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin
sannan kuka juya baya kuka gudu saboda an sha wahala an sha kashi shine thumma wallaytum mudbirin marwaita hadisi sun ruwaito abin da ya faru a yakin Hunain kamar yadda zuwa cikin sira ta Ibn Hisham Allah ya masa rahama da sauran malamai sun kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fatuhu makka ya bude garin makka kun san fatuhu makka sannan an samu sauran yan kwanaki a cikin watan Ramadan baqiyat alaihi ayyamun min shahr Ramadan a cikin sauran kwanakin nan ya kama hanya ya tafi Hunain dan yaje yaki Hawazin da Saqif ya tafi da mutane a wata riwaya mutum 12,000 mutum 10,000 cikin al-muhajirun da kuma sauran mutane wasu malaman suka ce dukkan su mutane 10 ne su ko mushrikan a lokacin suna 4,000 waɗancan 10,000 ko 12,000 waɗannan kuma suna nawa 4,000 da musulmi da su mushrikai suna suka fi yawa musulmi suka fi yawa ko musulmi suka fi yawa su waɗancan su 4,000 ne da ƙabilar Hawazin da ƙabilar Saqif Hawazin a tattare da su akwai Malik ibn Auf an-Nasri Saqif kuma sun nada Kinana ibn Abdiyalay As-Saqafi yayin da aka hadu sai wani daga cikin musulmai cikin mutanen Madina sai yayi wani kuskure sunansa Salama ibn Salama ibn Waqsh Salama ibn Salama ibn Waqsh sai ce tab lan nughlab al-yawma an qillah ya ga su wajen 10,000 waɗancan kuma su 4,000 sai ce haba a yau dai in dai dan mu kaɗan ne wai a nasara a kanmu babu ai mun gama da su ai mun fi su yawa ya yi amfani da kalmar yawa ya ce ai mun fi su yawa yau za mu lallasa su wannan magana da ya faɗa sai ta ɓata manzan Allah rai ya ji bai ji daɗi ba ƙwarai da gaske kuma su mutane sai suka ji maganar da mutumin nan ya faɗa lokacin da ya faɗa suka ga kamar a ƙwarai ai yau muna da yawa suka saki jiki cewa suna da yawa wannan magana dai da ya faɗa dai Allah bai yarda da ita ba dan ku an samu akasi kafin mu je wato anan abin da nake so in jawo hankalinmu mu gaba ɗayan musulmi kullum mutum ya zama yana da kyakkyawan tunani da miƙa al'amarinsa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi kadai kada ka yadda ka ɗauka kana da wani ƙarfi in ba ƙarfin Allah ba wallahi ba ka da wata dabara ba ka da wani ƙarfi in ba na Ubangiji ba tabaraka wa ta'ala shi yasa kullum wanda yake da nasara shi ne wanda yake wakkala al'amarinsa ga Allah ya ce ya Allah ba ni da ƙarfi gare ka nake neman ƙarfi ya Allah ba ni da dabara gare ka nake neman dabara duk fahimtarka kar ka yi amfani da fahimtarka ka nuna Allah shi ne mai bayarwa duk ƙwarewarka kada ka yi amfani da ƙwarewarka ka nuna Allah shi ne mai bada ƙwarewa duk ƙarfin mulkinka kada ka yadda ka cika baki ka yi alfahari da kujerarka da ƙarfin mulkinka akan gudanar da wani abu nemi taimako wajen Allah duk ilimi da Allah ya baka kar ka yadda ka saki baki ka ce ai kai wani ne ai kai kana da kaza kaza nemi Allah ya baka nemi Allah ya baka kullun bawa da yake samun nasara shine wanda yake fawwala al'amarin sa ga ubangiji yace Allah shine mai yanzu in yawa ne a Najeriya musulmi a kashi 100 nan muke da 80 in za ka haɗe Najeriya gaba ɗaya a dunkule ko mugun lissafi ma da ake na san zuciya na san ra'ayi ma dai a ba su sa ce 70-100 sauran fa 30 ne sauran da marasa addinin da wanda suke da addinin na ba da musulunci ba suna cikin 30 ne amma sauran gaba ɗaya musulmi ne amma yanzu ka gaya mu wane ne yake wahala a Najeriya musulmi wa yake wahala in ba ƙarfin imani kai ba ma sai ka rudda wasu ma sun rudda kai inda musulmin suke jihohin musulmin nan ne suke wahala suke shiga uku suke cikin halin hasbunallahu wa ni'mal wakeel duk lokacin da kake zaune a gidanka kaga gidanka ya maka kunci ya maka matsi to ya kamata kai tunanin nisa gidan nan ya maka matsi duk lokacin da kaga ɗakin kai yana maka yoyo ya kamata kai tunani me yasa ɗakin kai yake maka yoyo to wallahi yawa ba shi bane yawa fa tsuntsiya ma tana da yawa amma yaro karami sai dauke ta tsuntsinka ta kuma ka bane to abin da ya faru shine a yakin Hunain na farko ina so ku gane yakin Hunain an yi shi ne bayan fatahu Makka bayan an yi an bude Makka wata riwaya kamar yadda Imam Ibn Kathir ya kawo cikin tafsirin sa a watan Shawwal bayan Ramadan kenan wancan a Ramadan ne wannan kuma a Shawwal a wannan riwaya shekara ta 8 daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya gama fatan Makka sannan ya fuskanci wannan yaki labari ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kabilar Hawazin ku rike sunanta da suni aka fafata kabila ta Hawazin sun yi dukkan shiri sun kikkimtsa sun hada kayan fada za su zo su yaki Muhammadu shugaban su Malik ibn Auf an-Nasri ya shirya ya ja runduna da shida kabilar Saqif dukansu gaba daya da Banu Jusham da Banu Sa'd ibn Bakar da su Banu Hilal duk sun hadu da su Banu Amr da Ibn Amir da su Auf ibn Amir duk waɗannan gayyan sun hadu da mazansu da matansu da yara kanana hadda tumakinsu da awakinsu suka hadu gabaki daya suka ce su je su yi su yaki annabi su kammala da shi addinin jin labarin sa manzo Allah ya ce to shikenan ni ma zan fita dan in kare kaina hakan kuma aka yi din sallallahu alaihi wasallama ya fita cikin jeish din sa rundunar cikin sojojin sa waɗanda suka biyo shi fatahu Makka nan da su ya fita mutum 10,000 cikin al-muhajiruna wal ansar da kuma qaba'ilul arabi a wannan riwaya da kuma waɗanda suka musulunta cikin mutanen Makka su ne ake ce da su ad-dulaqa'u ad-dulaqa'u su kuma aka ce mutum 2,000 to shine a wancan lissafi aka ce mutum 10,012 kenan manzo Allah ya ce duk ku zo mu tafi gaba daya suka hadu a wani kwari kwarin nan yana tsakanin Makka ne da Ta'ifa ai an san Ta'if ko kwari ne tsakanin Makka da Ta'if mai suna Hunain ma'ana shi Hunain din sunan wani wadi ne da yake tsakanin Makka da Ta'if duk wanda yake so ya san ina Hunain to idan ya bayan Ta'if zai tafi kafin ya je Ta'if zai tarar da Hunain to a can aka hadu malam da sassafe aka hadu da sanyin asubahi da duhun jama'a su musulmi suka gangara cikin wannan kwari. Allah sarki, bayan mai magana nan ya faɗi wannan magana da na faɗa da su, suna alfahari da yawan su, basu kula ba, basu mai da hankali ba, kawai suka ji suka afka cikin wannan kwari. Ashe abokanan gaban su suna cikin kwarin sun yi likimo. An fahimce ni kuwa? Wuri ne za a je abin, a tsammanin da ake yi basu zo ba, ashe sun riga sun zo. Kaga wannan zai nuna maka strategy kenan na yaki. Ka kula, ba zuwa za ka yi ka dinga fada wuri ba tare da ka yi bincike ba. Lokacin da ake ɗarɗar, ake cikin tsoro, ko gidanka ne, ka tabbatar da kiliya ne tukun kafin ka shiga. Dan wani zai zo ya tsaya a gidanka ya jira ka, mugu kenan ai. Gidanka ne ya riga ka shiga ya zauna ya jira ka, sau nawa ake shiga gida a rufe gida da ɓarawo a ciki. To wannan hawazin ɗin da Allah ya kaddara za a yi wa musulmi illa a wannan yaki na Hunain, saboda sababin maganar da wannan mutumin ya faɗa. Ana faɗin wannan dan ka kame bakinka, ka zamanto karka zama mai yawan sakin baki. Ashe malam sun yi likimo da kibau-kibau ɗinsu a wannan kwari. Yayin da suka dira suka fada cikin wannan musulmi, ba su san da su ba. Wallahi malam kawai sai suka fara musu ɓarin kibiyoyi. Musulmi suna shiga kana gangara, sai dai ka ji kibiya fiyau fiyau fiyau, akai ta harbin su, akai ta harbin su. Rushiku bin nibali, akai ta harbin su, suka ta zare takobi suna tsaron musulmi, suka yi rubdugu akan musulmi yadda ka san za su cinye su. Wallahi ba su farga ba, wasu suna hanya suna tawa ba su gama shigowa ba. To gurin da aka yi mana illa kenan. To kaga ya kamata a ce kafin ka je wani guri ya kamata ka tura ɗan leken asiri ya leko maka, ko ba ka bane ba? Kare kuwa a dudduba maka gurin kiliya kafin ka zauna, musamman fa yanzu yanayin da ake ciki, kuma ko ina ne, ko kasuwa za ka tafi buga waya ka ce ya garin lafiya dai ko? Kare kuwa an ce ka yau muna dan ganin kamar hayya hayya hayya, to ya zaman gidan zauna a gidan ka dauki Qur'ani ka ta karanta ka hakura tafiya. Ai yau gari kaza ba lafiya, ana ta hayaniya, ana kaza, kai kuma za ka yi tafiya? Ce to bari mu tafi, Allah ya kiyaye hanya. A'a karka je, karka je. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa asinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Kai ta kashe musulmi, kai ta kashe musulmi. Kai wannan ta saba malam da musulmi suka ji kibau sun yi yawa, sai suka juya. To sun yawa, za su zauna ne a kashe su? Sai suka juya. Shine inda Allah ce thumma wallaytum mudbirin, kuka juya baya, ku tuna yakin Hunain kuka juya baya. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kan bai juya ba, yana nan akan abun hawansa, alfadarsa a wannan rana, sunanta Shahba'u. Alfadarsa Shahba'u da ita je yakin Hunain, yana sunkuranta, yana zakuranta, ta shiga cikinsu. Abin mamaki, Allah ya cire wa annabi tsoro da yana babu. Abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallama daman ya musulunta a lokacin, shi yana tare da manzon Allah, yana rike da ainihin wato kafar inda annabi yake sa kafarsa, irin kinami din da ake cewa ko likafa din nan ta dama, yana rike da ita likafar alfadarar, yana rike da ita yana ta janta. Shi Abbas yana gani ya annabi zai zo yana shiga, ana gudowa, shi kuma yana dade shiga. Abu Sufyan kuma shi kuma yana bangaren wato hagu. Kun ga wani ikon Allah ko? Kun manta Abbas da Abu Sufyan a yakin Badar? Ai kun san a wani bangare suke. Yanzu gashi yau an dawo yakin Hunain, kuma su ne masu ba annabi kariya sallallahu alaihi wa sallam. Shi kuma yana rike da wannan ta bangaren hagu. Dan me? Dan saboda kada wannan dabba ta yi gaggawa ta shigar da manzon Allah cikin waɗannan mutane ko su yi masa illa. Amma ina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ta sukwanarta, su kuma suna rike dabba din. Kar ma ta yi gaggawa ko wajen gaggawa ta kada annabi ko na makamancin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta kiran sunan sa yana cewa halumma halumma ana rasulullah ana muhammad ku taho ku taho musulmin da suke tafiya yana cewa ku dawo nine muhammadu nine muhammadu nine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ilayya ibadallah ilayya ibadallah ku taho wuri na ya bayin Allah ku taho wuri na ku zo ku zo ku daina tafiya yana shiga yana rike da takobin sa mala yana anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib yace anan nabiyyu la kadhib nine annabi ba ƙarya ba kuma nine dan gidan abdul muttalib bai tafi ba mala bai ja da baya ba cewa ma yake a dawo an samu da yawa cikin sahabbai sama da mutum 100 su ba sauko gaskiya duk ruwan kiwon din da ake sai dai su rinka kaucewa kawai suna nan daga cikin su akwai Abubakar dattijo kenan dattijan dattawa sayyidina Abubakar Siddiq da Umar Faruk da Usman bin Affan da Umar kai da Al-Abbas da Aliyu ibn Abi Talib da Fadl dan Abbas da Abu Sufyan da Ayman ibn Ummi Ayman da Usama ibn Zaid da sauransu duk waɗannan suna dab da Annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya umarci babban sa shine Abbas din an ce yana da sauti Abbas ba Allah ya bashi murya babban murya in yayi magana da ƙarfi ake ji yace kai kirari ka kira sahabbai kace ya ashabash shajara ina waɗanda kuka yi mubaya'a iz yubayyi'unaka tahta shajarati fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fatan qariba ya ashabu bai'ati ridwan ya ku waɗannan masu mubaya'a bai'ati ridwan ina al muhajiruna wal ansar ina kuke yace kai ta kira su dawo su dawo su dawo yana ta kira yana ta kira wani lokaci yace ya ashaba suratul baqara wani lokaci yace ya ashaba shajara ko ya ku ma'abuta mubaya'a a bishiya karkashin bishiya ko ya ku wadanda aka sauka wa suratul baqara ina kuke su kuma sai ka ji suna dawowa suna ya labbaik ya labbaik ya labbaik malam suka ji kawai sai aka yi ta dawo ana ta dawo ana ta dawo duk aka dawo kake yawan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a riwaya aka ce idan mutum ya zo dawowa in dabbar sa ta ki ta dawo sai ya sauka daga kan dabbar ya dashi dabbar ya kora ta shi ya dawo da kafa wani lokacin dabbar ma za ga bata maka sauri to haka suke ta dawowa suke ta dawowa suke ta dawowa har sai da suka haɗu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce to guda ka ta ya ɗebi ƙasa yayi addu'a ya roki Allah yace Allahumma anjiz li ma wa'adtani ya Allah ka zartar mun da alƙawarin da kai mun ya ɗebi wannan ƙasa ya ɗiba sai ya watsa a cikin wato cikin kafiran nan Allah ya dauki kasar ya zubata sai duk kafiran nan babu wanda kasar nan bata shiga idan sa ba gaba dai kawai sai kowa ya sunku yana ta murji idan sa kasa ta shiga mu addu'ar annabi kenan to wanda kasa ta shiga idan sa ya za a yi zai kan wani yace zai sare shi to lokacin kuma za a yi aiki akan su haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi jama'a wannan yana nuna mana jarintar annabi sallallahu alaihi wa sallama ka duba lokacin da ake gudu ake ja da baya shi kuma lokacin yake matsowa gaba sallallahu alaihi wa sallama gashi akan alfadararsa bai sauka ba dama annabi baya gudu ba a taba zuwa aka ce annabi ya gudu ba duk inda za a je annabi bai gudu ba bai taba yiwa ba sam ya faɗa yace yayi hasara wanda ya kashe annabi yayi hasara sannan kuma yayi hasara wanda annabi ya kashe shi duk guda biyun ba riba ko ka kashe annabi ko annabi ya kashe ka duk kai hasara baka dace ba to wannan haka ake so mutane su yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace da man nusultu bir ru'bi wa utitu jawami al kalimi an taimaka mun da firgitarwa hadisin muslim tsakaninsa da kafirai tafiyar wata guda masirata shaharin
amma Allah zai jarabe su da me da ainihin wato jin tsoron shi shi annabi sallallahu alaihi wa sallam to da karshe sai Allah yake mai malam
umma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina wa anzala junudan lam tarawha وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين
dan sai Allah ya saukar da sakinarsa natsuwa al'amana wa tuma'anina kenan ala rasulihi akan manzansa wa ala almu'minina da kuma mu'minai bayan haka din ta faru kuma sai Allah ya ba su natsuwa su kwanci hankali Allah ka ba mu natsuwa ka ba mu kwanci hankali
amin
ya Allah muna cikin tashin hankali muna cikin damuwa ya Allah ka saukar mana sakina da tuma'anina wa anzala junudan lam tarawha Allah ya saukar da wasu rundunoni da ku ba ku gansu ba shine mala'iku kenan an gane ko ba sun zo ne dan yaki ba a Badr ne suka yaki amma anan Hunain ba su zo dan yaki ba sun zo ne dan su tsoratar da kafirai su karfafa musulmi ga mala'ikun nan an saukar da su ba su yaki ba kafirai in sun gan su tsorace su kuma musulmi su da samun me karfin gwiwa an gane ko yawa dan an ruwaito cewa mala'iku ba su taba yaki a wani yaki ba sai yakin Badr to dai inda kaje an saukar da mala'ika to ya zo ne dan karfafa gwiwar mu'mini amma ba wai dai yaki ba indai ba yakin Badr ba wa azabal ladina kafaru Allah ya azaba ga waɗanda suke kafirai bil qatl wal asri was sabil iyali aka kashe su aka ribace su aka ribace iyalin su was salbil amwali aka ɗebe dukiyar su wa zalika jazaul kafirin wannan kuma shine sakamakon kafirai sai yace kuma
thumma yatubu Allahu min ba'di zalika ala man yasha والله غفور رحيم
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء sannan kuma Allah Ubangiji yakan yafe wa wanda ya ga dama a cikin bayinsa bayan haka sai Allah ya yafe wanda ya ga dama fayahdihi ila alislam ya shiryar da shi zuwa ga musulunci wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wannan ba Allah yace da Allah yana so ne a yi masa ƙarin bayani dangane da hukuncin hoto na kyamara da kuma na zane a bisa alkitabu was sunna Allah mai da malam gida lafiya da yawa yawan malamai zance mafi inganci sun ba da fatawa cewa hoto haram ne ɗaukan hoto haram ne wannan hoto na picture da ake ɗauka a ɗauka a wanke a je a liƙe ko a rataya ko na makamanci wannan bai halatta ba kamar yadda Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya yi bayani a cikin littafin Adabus Zufaf ya kawo bayanai masu gamsarwa sosai da suke magana akan harkar hoto sauransu to wanda malamai ma suka sauƙaƙa shine kamar irin hoto na kyamara wannan da ake ɗauka cewa in dan wa'azi ne ana karantar da mutane a yi amfani da shi a wasilar karantar da mutane addini wasu malamai sun ba da fatawar a iya yi shi din ma wannan din wasu sun ce bai halatta ba akwai wanda suka tafi akan hatta shi wannan na kyamara na bidiyo din bai halatta ba wasu kuma suka ce a saboda maslaha ana karantar da mutane ana yi musu da'awa kuma zai iya tafiya nesa za a iya bawa duniya a yi karatu a nan a sanar da duniya ga baki daya in an dubi wannan maslaha din a iya sauƙaƙawa wallahu a'lam shi ma wancan na hoton akwai wanda suka halatta normal hoto da ake ɗauka akwai malaman da suna ganin ya halatta in ba mai yawa eh suna ganin sun halatta haka din to amma dai zance mafi inganci bai halatta ba wannan yace da Allah ya ƙara wa malam lafiya dan Allah malam ni dai ɗalibi ne mai fatan samun hadda alqur'ani shine yake neman da Allah malam ina so a bani shawara wace hanya ya kamata na bi wajen karatuna wato kullun ɗalibai wani abu ne da mu
aga shi qur'anin nan da kake gani hanyar samun sa mai sauki ne shine ka tsaya ka aje duk abin da kake yi ko mafi rinjayen abubuwan da kake ka bashi lokaci kuma sai an yi naci da karatu shine yake kawo qur'ani kawai a wata addu'a da wani zai baka wai ka je kai tai wai ka zama wai mahaddaci babu sai kai nika sosai zama za kai kai ta karanta shi kai tai kai tai kai tai duk abin da ka sashi a gaba kana ta maimaita kana maimaita kana maimaita kana maimaita zama aiki so babban shawara ita ce ka je kai ta karantawa kai ta tilawarsa kai ta tisawa idan ka zo yin hadda bayan ka haddace ka nutsa shi sau 100 kwarai kuwa shafi ɗaya ne ka haddace to itilawa sa sau 100 ka ƙara gaba wallahi zai zauna ka rinka yi da daddare ka rinka yi bayan asubahi ka rinka yi bayan la'asar in ka dawo daga makaranta kafin ka kwanta bacci ka dan taba ka zuba ka gani wata 6 in ka zauna za ka yi haddace qur'ani wanda bai da izu ko ɗaya a lissafi a ƙa'ida wata 6 in ka zauna za ka iya shigar da qur'ani na izu 60 tas amma in ka zauna shi ka ba wa lokacin kenan to wanda kuma suke da dan shagulgula a shekara ɗaya ana iya yi shekara ɗaya shekara biyu kai kuma wallahi ba karaman ni'ima bace Allah ya ce me ke ka samu da qur'ani Allah ya maka gata babba wallahi ba karaman ni'ima bace kuma rayuwarka ma mallan dadin rayuwar da zaka ji wata sakina da ubangiji zai baka ta daban ne wallahi masu qur'ani suna cikin wani dausayi suna rayuwa cikin wani dausayin da wallahi ba kowa yake samun shi ba kuma su din ba su isa su yi maka bayanin dadin da suke ji ba ina gaya maka ha ai gashi nan kuna gani mutum zai zo a rayuwar duniya ma ya dauki littafi na soyayya yana karanta yana jin dadi ko ya dauki nobel yana karanta yana jin dadi ballanta mutumin da ya zauna ya kada ya haddace maganganun Allah Qur'anin nan fa maganar Allah ne fa ya haddace suna cikin kwakwalwarsa kai ka kwatanta wannan mutumin mallam ke sa aljanna su ma daban ne ma da ta alqur'ani ba ko a kiyama ce ake yi da su ahlullahi wa khasatuhu iyalan Allah na kusa da Allah kenan ke bantattun ubangiji idan kana neman yan special waɗanda suke first class wanda suke dabda ubangiji a kiyama to su ne ma da ta qur'ani wanda kuma suke aiki da qur'ani kisa kuskure ne mutum ya zo ya baddansa ga dama ya samu kai baka samu ka haddace ba kuma baraka tura danka ya haddace ba wataƙila dalilin qur'anin da zai yi dan ceto ka kuma ba a makara shekaru ba sa sa mutum wai ya ce wai ya makara wallahi ni na sani akwai dalibi akwai dalibai da muke da su wallahi sun fara karatun qur'anin nan suna da sama da shekara 70 wannan malamin yanzu yake ja muku baki mallam Abu Katada gobe da asuba na san zai zauna yana da daliban da jattawa ne sun kai shekara 70 ko 80 kuma har da qur'anin nan suke kaga tsoho ya rike qur'anin nan kamar zai cinye shi yana nika shi iya nika wannan mallam ka kwatanta rayuwarsa kuma ka za gan shi a nitse ko bai da kudi a jihunsa amma Allah ba shi wata nutsuwa yana wani haske kuma ku lura duk abucin qur'ani yana da wata nutsuwa a tattare shi wallahi ko tafiya yake ka lura shi akwai wata nutsuwa ta musamman ko magana yake akwai wata nutsuwa ta musamman da Allah yake ba shi ba wai dabarar sa bane a albarkacin alqur'ani ne da ubangiji ya bashi so qur'ani mallam ni'ima ce mai kokari mu nema kan mu bari kuma ya kuce mana to shawara ta ka ta nikawa kai ta yi kai ta maimaita kai ta qiyamul layli da shi ka shiga makaranta da ake kula da hadda din ka samu wani gogaggen masanin qur'ani ka kulla alaka da shi kuma kai abokantaka da mahaddata sai hadda ka tafi zama an kai abokantaka da waɗanda duk kafi su to karatun ka bai zai zauna ba wannan yace akramakallahu da Allah yace Allah kara mallan lafiya yace mallam menene hukuncin waka da film da kuma mai waka da mai kallon film da mai ji duk haram ne gaba daya ka zuba su a jaka daya bai halatta ba waka bata halatta ba, fim bai halatta ba, jin waka, jin kida duk bai halatta ba. Da ƙarshe addu'a yace Allah ya ji kan waɗanda suka rasu, suka rasa rayukansu da rahama. Da Allah malama wannan salati ne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi masa. Suna nan da yawa, Sheikh Nasiruddin Al-Albani, Allah ya masa rahama, ya kawo su a cikin sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallama. Suna nan kala 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 salatin Annabi. Ya kawo su a cikin littafin sa, ba wahala sai ka je ka koma ka bi su. Akwai salatin Ibrahimiyya, akwai wasu suna nan da dama. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلاة إبراهيمية أقوي وسماكما تو ياتي وما لا أنا تي اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وانم بايا تكين صلاة النبي صلاة ديزو يكارا دي سيدنا بايا تكين رواية للي مزان الله سيدنا ني تبس. Amma a cikin salatin da ya tabbata daga Annabi babu kalmar sayyidina. So duk wanda ka ji ya sa sayyidina yana yi wa Annabi salati, ya sa sayyidina ƙarin sa ne. Amma cikin maganganu yau da gobe zaka iya cewa sayyidina Rasulullah, wannan ba laifi. Amma dai yi mai salati, tunda salati ana amfani ne da riwaya, to bai kamata ka ƙara wannan sayyidina din ba. Akramakallahu da Allah yace Allah ya kiyaye ka, Allah ya albarkace ka. To Allah ya kiyaye mu gaba ɗaya, albarkace mu. Yace da Allah malam, me hukuncin masu surfe kam bayan ka biya su kuɗi kuma sai su ɗebe dusar? Ka biya su kuma su ɗebe dusar, wai su masu surfe me hukuncin? Gaskiya harkar masu surfen nan ya kamata a bi ta kansu. To ai gaskiya ne malam, a ka'ida ya kamata idan ka ba mutum aiki ka biya shi, idan ka ba mutum aiki ka biya shi, to duk abinda ka ba shi aikin nan ya dawo maka da shi, ko ba haka bane? Idan mutum ya tona maka rijiya ba ka biya shi kudin tonan rijiya ba, to kuma sai ya ɗebe ƙasar ya tafi da ita? Ha, ba daidai bane? Idan mutum ya zo ya maka tonan foundation a gidanka za ka yi gini, yana gama sai kwashe kasar foundation ne ya tafi da ita? Idan mutum ya zo kai masa ya maka gyaran mota, ya canja maka inji, sai ya dauke tsohon inji ya tafi da shi ya ce nasa ne? Duk ba a haka. Amma masu surfe a kasar nan an daure musu gindi suna ɗebe mutane dusa. Ba haka bane ba? So as far as me ni dai da na fahimta, ni a fahimta ta gaskiya zalunci ne wannan. Zalunci ne kwarai da gaske. Allahumma illa akwai babin da za iya halatta shi a ce al'ada, shari'a ta yarda da al'ada. Idan a al'ada daman tuncan haka ne, a al'ada ku daman tuncan haka ne, idan ka kai surfe, wanda ya surfe shi zai ɗebe dusa, kuma ya me ya ɗebe dusa, sannan kuma ya karɓi kuɗin surfe. In haka ake al'ada, kuma kun yadda, ku Hausawa ku Fulani haka ake yi, shi kenan kun yadda da shi. Amma barin tambaye ku, shi surfen nan, surfen hannu, idan ka kai wa masu surfen hannu mata da ake kaiwa kamar a ƙauye haka, idan suka maka surfe, su suke ɗebe dusar? A'a, da Allah, duk wanda ba ɗan ƙauye ba kai ya sa baki. Anya, ni da ban sani ba, inda ba gwagwalwa ta taha in ce ni ba, da dai ni a sani na, idan an kai surfe makota gidan da suke surfe mata, za a biya su kudin surfen su, kuma in suka fitar da dusa za a dawo maka da dusarka da sauran masararka. Amma in ka kai surfen inji, automatically dusa ta su ce. Idan ana so gwamnati ne ya kamata ya doka gaskiya akan wannan akan yan sirfi ba wani malami mai wazi ba saboda yanzu in zaka je ka ce masa zalunci ne ba yanda za a in ka je kai ya baka dusarka ba za su yi ba sai dai in mutum ya ce ka Allahu akbar ana zalunci a kasar nan wai fa sai dai fa ya maka ya sirfa maka masaraka kuma ka sai dusar idan kana son dusar ka sai ya ce to nawa zaka sai dusar kuma sai ku cinikin ta kai ni dai fa a fahimta ta gaskiya zalunci ne ni fa a fahimta ta sai dai kuma nan gaban bincike ya bayyana kai ma yana damun ka ko eh kada kai nika da surfe abin yana damun ka gaskiya ne ba dadi wallahi kware da gaske to sai ai kokari a ga ai tawaye kamata a rinka yi musu sai a rinka yi musu tawaye a kara musu kudin surfen a ce ni fa zan tafi da dusata kuma wani lokacin dusar ma ta fi kudin surfen ai cutar ta yi yawa Allah ya sauke wannan yace assalamu alaikum mallan Allah ya maka rahama Allah ya kare ka to Allah ya mana rahama dukan mu gaba daya amin dan Allah mallan wata ce ake binta azumi 13 waccan shekara kuma sannan ana binta azumi 12 a wannan shekarar da ta wuce sakamakon rashin lafiya na ulsa to mallan za ta iya bayar da abinci danye na duka azumin mukan nan nata da ake binta a rana daya kuma tare da kudin dafa shi abincin sannan kuma kaman wani adadin abinci za ta iya bayarwa game da kowane azumi Allah ya saka maka da alheri muna fatan Allah ya ba ta lafiya ana samun masu larurori irin na ulsa din nan ba sa iya yin azumi kaga mutum ya sha azumi 10 ko 20 ko wani makamancin wannan ana iya samun wannan to wancan ana bin ta sakaci ne mutum ya rinka barin azumi ya tari mai da yawa bai biya ba saboda mutuwa yanzu ke rika tara wannan azumi 13 a wancan shekara 12 anan kuma shekarar ta zo ta dawo baki biya ba ke baki ciyar ba ke baki biya ba aikin ga bai bayi so ayi kokari a biya su gaba ɗaya yanzu kina da 20 da wajen biyar kenan akan ki akwai hadari to na farko dai tunda baki da lafiya kuma azumin bai zai iya ramuwa ba na farillar ma baki iya yi ba ballantana bayan farillar ki zo kuma ki ramuwa to sai ki ciyar kafin ki samu lafiya tunda babu garantin wata ulsar za ta warke wata da ita ake tafiya kabari to idan an tabbatar ba mai warkewa bane yanzu sai a ciyar to ya za a ciyar ana ciyar da abincin mutum ɗaya ne a rana yadda mutum zai ciye koshi a yi ne yadda mutum ɗaya zai ciye koshi a yi ne ke mace ce kina dafa abinci kin san adadin shinkafar da za ta iya ciyar da mutum ɗaya a yi ne to ki kiyasta ta mudu ɗaya ne a ya fi mudu ɗaya to sai ki ciyar kowane mutum ɗaya a bashi abin da zai ciyar da shi safe da yamma ya koshi mun sha faɗa kada a ba mutum gayan abu a haɗa masa da mahadi dan ka ba mutum gayan shinkafa ba ita kaɗai zai ci ba dole tana buƙatar miya to a dan haɗa masa da kayan masarufi da zai sarrafa ba laifi a iya haɗa na kwanakin gaba ki ɗaya a samu wasu fakirai a raba musu ba dole sai an raba shi iya kwana 25 ɗin nan ba a rana ɗaya ma za a iya bayarwa ya halatta Allah ya gane da mu wannan yace akramakallahu assalamu alaikum Allah ya saka da alheri Allah mai da mallan gida lafiya yace mallam mallan ni ma fi na ahlus sunna ne amma kanin sa kuma dan shi'a ne to shi kuma sai ya zama shi dan shi'an nan yana gaba da mahaifina saboda aqidar sa sha bamban yana muguwar gaba da shi to gabar da yake da mahaifin namu ma sai ta shafe mu yayansa idan mun gaishe shi a matsayin sa na baban mu baya amsawa sannan ko mallam wallahi yana yi wa mahaifinmu wani abubuwa marasa kyau saboda bambancin aqida din nan yace to abokanai na sun bani shawara na je na masa duka yace amma dai sai naga ba haka bane mafita shine nazo nake neman shawara da kuma addu'a akan wannan al'amari. To na farko baka da yancin da zaka daki mutun saboda yana da bambancin aqida da kai, kana da yancin ka dake shi in ya dake ka ko ya dake mahaifinka ko yayi masa wata illa, amma shi ma kai hakuri shi yafi kyau. Anan ka shiga layin masu da'awa da kai da mahaifinka ku haɗu ku yi wa dan uwan mahaifinku da'awa, wata kila bai fahimta bane. Da yawa waɗanda ake ba su shi'ar suna riƙe ai ba su san illar ta ba. Ayi kokari a gamsar da shi, ayi mujadala da shi billati hiya ahsan. Ni shawara ta ayi kokari ku yi kokarin yi masa da'awa, dan kaga yanzu a cikin bayananka baka nuna mun kun yi masa da'awa ba. Rashin fahimtar sunnan yasa yake gaba da sunnan. So ku yi kokari ku yi mai da'awa, ku nuna masa muhimmancin sunna da bin annabi da son sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, a karantar da shi tarihin sahabbai da mu'amala ta kwarai. Ko yayi rashin mutunci wa mahaifinku, ku ku nuna masa alheri, ku nuna mai ku ahlus sunna ne, ba ku gaji rashin mutunci ba, kuma aqida ku ba ta rashin mutunci ba ne. Idan kun yi masa haka wannan kadai din wa'azi ne. Mahaifinku shi ya san wancan mutumin dan uwansa ne, watakila ciki ɗaya suka fito. So shi ya kamata ku daɗa ba shi haƙuri, kuma ku yi duk yadda za ku samu wa mahaifin naku kariya, kada ya masa illa. Amma dai ku ƙarfafa janibin wa'azin da karantarwa shi zai fi. Idan abin yake ci yake cinyewa, to shi mahaifin naku ya kamata ku gaya mai ya ɗauki matakin da ya dace. Sai ya ɗauki mataki na shari'a ko na hukuma, sai a shiga tsakaninsu. Amma maganan wani ya take wani dubban taso ba, mu aqida mu ai ba a dukan wani ake, ba ma daukan makami, ba ma daukan sanda da gari, ba ma iho a gari da titi mu ce zamu sari wani ko zamu dake wani, amma sai dai muna sara da aya da hadisi. Yawwa, wannan shine kawai abin da zamu ja maka aya, mu ja maka hadisi, sai dai kawai in an sare mu ma mu rama kuma. Eh, tunda an ce mu kare kanmu, ko ba haka bane ba? Qatilu fi sabilillahi aw idfa'u, ku yaƙi saboda Allah ko ku ba wa kanku kariya tsaro. So wannan shine, so shawara ta shine ku yi da'awa, kar mutum ya zama mai fada, ya zama mai da'awa, ya zama mai karantarwa. Allah ganar da mu. Akwai wata guba da take yaduwa a garin nan, wato wani yaji ya yi rubutu, kasan Allah ya jarrabi mutane da wanda ya kamata da wanda bai kamata ba. Yayi rubutu a ilimi, tunda ilimin ba shi da gata ba, da mai masu kare shi kowa sai ya je rubuta, wanda ba a san shi da tarihin ilimi ba, da bincike na ilimi ba, mutum ya zauna a gida saboda yana da kwamfuta, kawai sai ya je ya shiga ya ɗebo wasu muyagun aqidu marasa kyau ya rubuta littafi saboda yana da kuɗin buga littafi. Akwai wani littafi da ake yaɗa shi, ake yawo da shi, wai akwai mata a cikin annabawa da manzanni, akwai mata a cikin annabawa da manzanni, gashi nan littafin ana sayar da shi, ana yawo da shi, ana gurɓatawa mutane aqida. So zance mafi inganci aqida ta kwarai babu mata a cikin annabawa da manzanni. Akwai waɗanda suka faɗi haka ɗin, amma maganganun ba su da ƙarfi. Ina fata ana fahimta. Ya yi ta kawowa na na Hawwa umma annabiya ce, matar annabi Nuhu ita ma haka, na na Hajara mata annabi Ibrahim ita ma annabiya, na na Saratu ita ma haka, matar annabi Ludu ita ma haka, na na Hannatu Hanni ita ma haka, na na Maryam diyar annabi Imrana, Aisha matar annabi Zakariya, ka ji wai Aisha ko ina dai ya samu sunanta, na na Yahanasu mahaifiyar annabi Musa, ka ji fa kai, na na Asiya matar Fir'auna, na na Safura matar annabi Musa, na na Rahila wai mahaifiyar annabi Yusuf ita ma annabiya, na na Rahamatu, Rahamatu matar annabi Ayyuba, ka ji fa kai, na na Bilkisu matar annabi Suleiman ita ma annabi, na na Jurhum, ka ji ba, na na Jurhum mata annabi Isma'il. Jurhum fa sunan kabilar mutanen da suka makoci su annabi Isma'il din ne.
nana Aminatu mahaifiyar manzon Allah, nana Fatimatu ƴar manzon Allah, matayen auren annabi. Allah ya sauki gashi nan. Na? Ah, waku ba bukata yi, insha Allah. Gashi nan wani ne ya rubuta. Almuhim dai ku yi nesa da littafin. Ku yi nesa da shi. Kuma duk wanda zai sayi littafi, in dai na addini ne, ka je ka nemi malamai na sunna da suka san addini, suka karanta shi da karatu na fahimta. Ka nemi shawara, suka tambaye shi malamin littafi kaza kamata in siye shi. Kafin ka siya, haka ake. Amma duk wanda zai je kwashe-kwashe, ya je ɗebo littafi ya zo ya karanta, wallahi wani zai je ɗebe ka ya kai ka masifa. Wasu suna nan fa sun yi ritaya ne, ba abin da za su iya yi. Suna ba aƙida, Allah ya jarabe su ba su da aƙida, bari su zauna su rubuta sharhi su yada. Mutum ya je ɗebo wani abin da yake na fitina, me amfani? Duk abin da ake da buƙata, abubuwa da ake da buƙata na ka wayar da hankalin mutane, ka fahimtar da su addini masu tarin yawa. Me na shiga cikin wannan matsalar? Me mutane za su ƙaru da shi don ka faɗi waɗannan mutanen ka ce annabawa ne? Me za su ƙaru da shi? Kuma wani ma daga ji, wani ma jahili, yana ji ma ya san cewa lalle kam ya kama fi shi jahilci. So ya kamata a yi nesa. Allah ganar da mu. Ku riƙe littafin, ku je ku sa masa wuta. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته